بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan yammaci na ranar Alhamis wanda shine yammacin 13 ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 13 ga watan March 2025 daga wannan masallaci na Area 8 dake nan Garki a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke karatu a cikin tafsirin alqur'ani mai girma yau insha Allah za mu gabatar da darasi na biyar kenan a cikin suratul baqara za mu tashi daga fadin Allah madaukakin sarki wa idha qila lahum la tufsidu fil ard ayata 11 kenan go na'am arama ayata 11 zuwa 12 bismillah
a'udhu billahi من حمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا
Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa idha qila lahum idan kuma aka ce musu la tufsidu fil ardi kada ku yi barna a bayan ƙasa qalu sai su ce innama nahnu muslihuna mu masu kawo gyara ne ala saurara innahum humul mufsiduna lallai su mabarnata ne walakin la yash'uruna amma ma basani ba wadannan ayoyi guda biyu 11 da 12 kenan a cikin wannan sura mai albarka ci gaba da bayani akan siffofin munafikai baya ga siffofin da aka ji a baya Allah ya ci gaba da cewa daga cikin siffar su akwai kasancewar idan an musu wa'azi aka ce kada ku yi barna a bayan ƙasa kar ku kawo barna ta kafirci ko saban Allah ko shakka ko kawo fitintunu cikin al'umma ko goyon bayan kafirai da yaɗa ƙarya daga cikin irin ayyukan dai da aka sani a tarihance cewa Yahudawa afuwan munafikai suna yi sai su ce innama nahnu muslihuna ai mu duk abin da muke muna yi ne don a samu zaman lafiya don a kawo gyara mu ba barna muke yi ba so muke a zauna lafiya koya yi abin da yake so kada wani ya zagi wani kada wani ya takurawa wani abin da muke fata kenan Allah ya ce ala ku saurara innahum lallai su humul mufsiduna lallai su din mabarnata ne walakin la yash'uruna amma basu ma san cewa akan barna suke ba waɗannan ayoyi guda biyu suna ƙara bayyana mana halayen waɗannan munafikai al-imamu at-tabari yana cewa abinda ake nufi da al-ifsad wato da aka ce la tufsidu kada ku yi barna me yake nufi da al-ifsad yace shine aikata abinda Allah madauki sarki ya hana a bayan ƙasa shine ifsadi fi'lu ko al-amalu fiha bima nahallahu wa rasuluhu aikata abinda Allah baya so abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya so yace kaman min tadyi'i hududillahi kaman keta dokokin Allah wannan dukan shi yana cikin wato barna keta dokokin Allah kin gaskiya da makamantansu saboda al-fasad shine canza al'amari daga mai kyau zuwa mummuna asalinsa shine abu mai amfani a lalata amfanin shi a maida shi mara amfani kamar wato yin ha'inci a wajen auna abinci ko saida abubuwa ga mutane, kaman cire amfani daga cikin abubuwa masu amfani, kaman haddasa kisa ko gaba ko ƙone-ƙone ko lalata dokoki ko tada zaune tsaye ko zalunci da duk ire-iren ayyuka irin waɗannan. Kamar da za mu ga al-Imam Ibn Ashur a cikin tafsirinsa yake faɗi, yayin da yake cewa والفساد أصله استحالة منفعة الشيء النافع إلى مضرة به. أبو نداء كنا في دال إفساد شيني أبو مي أمفاني يجوي يذم بايدا أمفاني أكرن كن كنسا أو بغيره كبيدا أمفاني أو جوانسا. وقد يطلق على وجود الشيء مشتملا على مضرته. وكم را ما أبو نشم مر كون وإن لم يكن فيه نفع من قبل كذا بايدا أمفاني أفرقو. Yace fal ifsadu fil ardi, daga cikin abin da ake nufi da barna a bayan ƙasa, minhu tasyirul ashiya'i saliha madarratan, abubuwa masu amfani a mai da su su zama masu cutarwa. Sai yace kal ghish fil at'ima, kaman ha'inci wajen saida abinci, wajen au. Wa minhu, daga ciki akwai izalatul ashiya'i nafi'a, kauda abubuwa masu amfani a lalata su, destruction. Yace kal harq, kaman ta da gobara. Wal qatl lil burra, da kashe mutanen da basu ci basu gani ba. Yace wa minhu ifsadul anzima, ko bata tsari, kawo barna a cikin tsare-tsaren gwamnati ko hukuma ko makamancin sa. Yace wa kal fitan, kan kuma ta da zaune tsaye. Wal jawri, da zalunci. Wa minhu ishadu ifsadul masa'i, haka nan kuma ɓata al'umma. Ka takfiril jahal, kaman samar da yanayi wanda jahilci zai yawa. Wa ta'limid di'ara, ko kuma koyawa mutane badala. Wa tahsinil kufr, ko a dinga ƙawata musu kafirci su dosa ganin shi a matsayin abu mai kyau. Wa munawa'atis salihin, da kuma ja'in ja da masu nagarta. Wal muslihina, da masu kawo gyara. Yace wala allal munafiqina qad akhadhu min durubil ifsadi bil jami'. Yace bisa dukkan alamu su munafikai sun tattara duka waɗannan rassa mabambanta na barna, to zaka tara cewa munafikai sun hada su. Wani wanda ba su ba ta yi yana da wani sashe na barna, amma su sun hada duka usul na barna. Allah ya kiyaye. Saboda haka zamu ga cewa barnar su tana kan mataki guda hudu su munafikai. Na farko akwai ifsaduhum anfusuhum, sun lalata kansu saboda naciyarsu akan barna. Na biyu akwai kuma ifsaduhumun nasa, sun bata duk wani wanda yaje kusa da su, duk wani wanda ya zauna kusa da su sai sun bata shi. Kamar yadda Allah yake cewa innaka in tadharhum yudillu ibadaka, da yake ba da labari akan addu'a annabi Nuhu. Wato idan mutum ya zama mutumin banza irin munafikai, to duk wanda ya zauna da shi sai ya bata shi. Mataki na uku na ainihin barnarsu shine ifsaduhum bil af'ali allati yanshau anha fasadul jami', suna aikata ayyuka na barna wanda sai ya shafi kowa. Waɗannan su ne matakan barnarsu, sun bata kansu, sun bata duk wanda ya kusanci da su, sun bata ma wanda yake nesa da su inda ya saurare su. Saboda haka sai zama barnarsu barna ce mummuna. Ita barna da aka ambata ana aka ce la tufsidu fil ard, alqur'ani ya ba mu labarin nau'i daban-daban na barna wacce ke iya lalata duniya. Daga ciki akwai al ifsad al aqd, wato a samu lalacewar addini, shine religious, kenan religious corruption. Ya zama addinin da mutum yake yi ba mai kyau bane, kuma yana yaɗa shi, kamar irin wannan na munafikai din, kamar addinin kafirai, kamar addinin ƴan bid'a. Duk wannan babu abin da yake in ban da lalata duniya, kamar yadda Allah yake cewa a nan da ya faɗa mana a wani waje faɗin sa cikin suratul Nahl, allazina kafaru wasaddu an sabilillahi, Allah yace zidnahum azaban fawqal azabi bima kanu yufsiduna, waɗanda suka kafirce suka bar tafarkin Allah, Allah yace za mu ɗanɗana musu azaba wata kan wata saboda ɓarnar da suke. Barna ta farko kenan, barna a cikin addini, addinin da ba na gaskiya ba, ko addinin bid'a ko addinin bata wannan babu abin da zai kawo a cikin duniya illa barna matakin barna na biyu shine al-fasadul akhlaqi shine a samu fasad barna a cikin morality a cikin dabi'ar mutane da al'adunsu shine irin abin da mutanen annabi lutu suka yi kamar da Allah ba mu labarin su walutan id kana liqaumihi innakum lata'atuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin a innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan afwan ta'atuna ar-rijala wa taqtuna as-sabila wa ta'atuna fi nadikum al-munkar wannan na cikin an kabut kenan ko aga Allah ya bayyana mana barnar su baya ga kafirci da suke yi Allah ya ce ka bada labarin annabi Lutu wanda ya zo zuwa ga mutanansa ya ce musu ku kuna yin barnar da ba wanda ya riga ya ku a cikin mutane a innakum yanzu ku nan da ta'atunar rijala kuna saduwa da maza kuna yin luwa'i wannan shine cikin munanan ayyukansu na fasadi a cikin ɗabi'unsu Allah ya ce wa taqauna sabila sannan kuna yin fashi yan fashi ne wa ta'atuna fi dadikumul munkara sannan in kuka zauna zaman fira babu abin shedanci da ba ku aikatawa a inda kuka zauna Allah yake faɗa yake cewa fama kana jawabu qaumihi illa an qalu i'tina bi azabillahi in kunta min as-sadiqin sai Allah yace mene qala rabbin surni ala al-qaumil mufsidin annabi lutu yace ya Allah ka taimake ni akan waɗannan mabarnatan mutane kaji irin barnarsu al-fasad ne al-akhlaqi qur'ani ya bamu labarin al-fasad as-siyasi wato political corruption a samu al-ifsad barna a cikin al'amarin mulki da shugabanci Allah ya bamu labarin irin barnar da fir'auna yi inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlahu shi'an Allah yace yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum sai Allah yace innahu kana minal mufsidina Allah yace lalle fir'auna yayi girman kai a bayan kasa yana tozartar da bayin Allah banu Isra'ila ya kashe wannan nan ya raya waɗannan yayi kaza yayi kaza karshe Allah yace innahu kana minal mufsidina lalle fir'auna yana cikin suwa ne yana cikin mabarnata haka Allah ya labarta mana a cikin suratul qasas akwai kuma al-fasad al-iqtisadi shine economic corruption al-ifsad fil iqtisad ya zama an samu barnata ya waita a cikin mutane ta bangaren kasuwanci da tattalin arziki da gudanar da arzikin kasa shine irin al'amarin da Allah ya bamu labari game da mutanen annabi Shu'aib su kuma sun kware a wajen barna a cikin tattalin arziki Allah yake cewa game da su cikin soto al-A'raf wa ila madyana akhahu shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum Allah yace fa awful kayla wal mizana wala tabkhasu an-nasa ashya'ahum wala tas'au wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khairul lakum in kuntum mu'mini Allah yake ba da labari game da mutanen annabi Shu'aib mutanen Madyana Allah yace ka ambata wa mutanenka mun aika wa da mutanen Madyana annabin mu Shu'aib yaje yace musu ku bauta wa Allah ku bar shirka bayan haka kuma yace musu haqiqa hujja ta zo muku daga Allah ubangijin Allah ya hana ku waɗannan abubuwa Allah ya umarce ku da ku dinga cika ma'auni Allah ya umarce ku da ku daina cutan mutane Allah ya umarce ku da ku daina ha'inci kuma Allah ya hana ku barna a bayan ƙasa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku kawo barna a bayan ƙasa ta girma sannan akwai kuma wani nau'i na fasadi wanda ake cewa al-fasadul kulli wanda ya shafi duka waɗannan abubuwa shine wannan dai faɗin Allah wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha da kuma faɗin Allah wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika al hartha wan nasr wanda zai zo yana yawo a bayan ƙasa da sunan shugabanci ko yaki ko wani abu yana bata kusan komai wannan shine al fasad al shamil zai shafi rayuwa da addini da tattalin arziki da zamantakewa da kasuwanci da makamantan wannan akwai kuma
wani al-ifsad din wani fasadi da Allah ya bada labari wanda yake tasowa daga barna daga lefuffuka idan mutane suna yawan yin lefuffuka to kasa tana lalacewa al'amarin kasa yana sururucewa shine kuma da Allah yake cewa zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas a cikin suratul rum barna ta bayyana a bayan kasa saboda ayyukan da mutane suke aikatawa da hannayensu ayyukan bakunansu da hannayensu da sauran gabobinsu wannan shi yake kawo barna da lalacewar kasa al'amari komai yake kyau kamar da ake gani yanzu zaharul fasadu fil barri wal bahr akwai kuma wato fasadi irin na banditry al haraba kenan wato a samu yawaitan kashe-kashe da kama mutane da cutar da su da kashe hanyoyi irin abin da ke faruwa yanzu a wasu da dama cikin jihohin arewacin Najeriya Allah ubangije ya kawo mana su Allah ya bada labarin irin wannan barnar a cikin fadin Allah innama jazaa'u allazina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan lalle sakamakon wanda suke yakan Allah da manzansa suke yada barna a bayan kasa sune irin waɗannan ƴan banditry din sune yas'auna fil ardi fasadan Allah yace an yuqtalu aw yusallabu zuwa ƙarshen aya akwai kuma al fasad wanda yake faruwa sakamakon yaƙe-yaƙe wanda sarakuna da masu mulki suke haifar da shi Allah ya ba mu labari a harshen wannan sarauniya ta saba'i da ake cewa Balkisa fadan Allah madaukakin sarki innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alu lalle su sarakuna da masu mulki in suka shiga garuruwan mutane suka ci su da yaki sai sun kawo barna mummuna a cikin garin sai sun maida makaskanta su zama masu daraja su maida masu daraja su zama makaskanta wannan shine fasadul at-tadmir wal kharab a sakamakon yaƙe-yaƙe akwai wani nau'i na fasadi shima wanda galibi yana zuwa ne ta hanyar bokanci bokanci da sihiri shima yana kawo barna a cikin al'umma kamar da Allah yake cewa falamma alqaw qala musa ma ji'tum bihi sihru inna allaha sayubtilu inna allaha la yuslihu amala al-mufsidin Allah baya gyara aikin mabarnata kaga su ma bokaye an kira su da mabarnata to duk waɗannan abubuwan da aka ambata idan aka same su a cikin al'umma to zaka ga cewa barna ta gama samun gindin zama zaka samu shugabanni azzalimai aka samu barna a cikin tattalin arziki aka samu barna a cikin addini aka samu barna a cikin halayya da al'adu da dabi'u aka samu ƴan bandits ƴan wato terrorists sun uzurta wa mutane aka samu yaƙe-yaƙe da lalata ƙasa aka samu ainihin ayyuka na bokaye sun cika gari to shine sai a waye gari ƙasa ta lalace kamar da kake gani kuma Allah madaukakin sarki cikin sunnarsa da ya tsara cewa ƙasashe za su gyaru ba alhalin suna yin ire-iren waɗannan ayyuka da haka sai mun tashi tsaye wajen ganin cewa an yi gyara da ya kamata a cikin ayyukanmu sannan ne za mu yi fatan Allah ya gyara mana ƙasashenmu inna Allah la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya yi wa wasu mutane gyara a rayuwarsu sai sun gyara abin da suke yi na barna Allah ya kyauta to wannan ayoyi guda biyu suna da wasu fa'idoji daga ciki akwai cewa shi munafurci ashe yana daga cikin manyan barna a bayan ƙasa annifaq munafurci yana daga cikin mafi girman barna a bayan ƙasa a samu mutane masu furta musulunci a baki amma zuciyarsu bata musulunta ba sannan yana daga cikin mafi girman bala'in da Allah zai jarabci mutum da shi shine Allah ya sanya mutum ya zama yana yin barna amma yana ganin barna a matsayin abu mai kyau alladhina dalla sa'yuhum fil hayatid dunya hum yasabuna annahum yuhsinuna sun'a aikin mutum ya baci tun a duniya amma yana tsammana aiki ne mai kyau kaga haka ce aka ce musu la tusidu fil ard ku ne yin barna sai su ce innama nahnu muslihun wa su gyara ne to kaga aikin su barna ne kuma inda Allah ya ce ala innahum humul mufsidun Allah ya tabbatar da barna suke amma su kuma suna kallon cewa abinda suke yi gyara ne yana daga cikin mummunar jarabawa da Allah zai yi wa mutum ya wayi gari shi mutumin baya ganin munin aikinsa, yana aiki mummuna, amma kuma a ganin shi aiki mai kyau ne, to babu ranar denawa ke, babu ranar gyarawa. Amma idan mutum yana aiki mara kyau, ya san cewa aikin da yake mara kyau ne, to kullun yana fatan Allah ya sa ya dena. Kullun zai dinga ma neman wanda zai tashi addu'a cewa a taya ni addu'a Allah ya raba ni da abin da nake yi na laifuka. Wannan yana daga cikin sirrin da yasa bid'a in ta riga ta yaɗu ba ta mutuwa. Saboda mai yin bid'a shi yana ganin addini yake, yana ganin neman lada yake a wurin Allah, yana ganin neman kusanci yake a wurin Allah, to shi zai bari. Amma shi mai sabo wanda yake zinubi ya san cewa abin da yake ba kyau, ya san cewa Allah ya hana wannan abin da yake, to kullum fatan shi ya za a yi ya tuba. Ko bai yi ya tuba ba dai, baya jin a jikin shi cewa ya kyauta. Za ka yana daga cikin mummunan barna mutum ya samu kan shahirin wannan yanayi. Allah ka tsare mu. Na uku shi ne bayani akan cewa lallai munafukai suna daga cikin waɗanda ke kawo ɓarna da lalata a cikin duniya. Sannan wannan yana nuna mana cewa shari'ar musulunci ta zo ne don tabbatar da masalih da kuma hana mafasid, tabbatar da abu mai amfani da kore abu mara amfani, yadda aka ce su bar ɓarna su dawo su bi gaskiya. Sannan kamar da muka ambata jiya, waɗannan ayoyin suna tabbatar mana da ƙa'idar cewa ashe ba duk abin da mutum ya ce yana yi ne gaskiya ba. Yanzu sun ce innama nahnu muslihun, mu masu gyara ne. Duk wanda ya ce mu gyara muke so mu kawo, muna so mu kawo gyara a siyasar Najeriya, muna so mu kawo gyara a harkar tattalin arziki, muna so mu yi kaza mu yi kaza, ba duk mai irin wannan da'awar ne yake da gaskiya ba shi. Domin Allah ya ce ala innahum humul mufsidun, kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa da za a baiwa mutane duk abin da suka yi da'awa, da an ba mutane da yawa haƙoƙin da ba na so. Da ce duk wanda ya ji gama alƙali ya ce an cuce ni, alƙali zai ce kawai to a dawo maka da abin da aka cuce ka, an zalunce ni. Alƙali ya ce gaskiya ne an zalunce ka ba tare da ya bibiye abin ba, to da an ɗauki haƙƙin mutane da yawa an ba waɗanda ba masu shi ba. Saboda haka mu kiyayi masu daɗin baki wanda zai zo ya ce ai mu kaza ne, ai kaza muke yi, ai mu ƴan kaza ne, mu masu ƙaunar talakawa ne, sai ka kiyaye su sai an tabbatar da gaskiya ne abin da suke faɗa. Kamar yadda nan da suka ce innama nahnu muslihuna, wai su masu gyara ne, Allah ya ƙaryata su ya ce ala innahum humul mufsiduna, lalle ɓarna suke so su kawo. Allah ka tsare mu daga maɓarnata. Wannan kuma yana nuna mana cewa da'awar islah, turari na cewa mu masu kawo gyara ne, tsohon kamfen ne na munafukai tun da da kuma har yanzu. Duk masu ɗabi'ar munafurci a cikin musulmai za ka ga suna da wannan kirarin. Wato duk wani wanda yake so ya zo wa musulunci wata maƙarƙashiya, to zai biyo ne ta fuskar cewa yana so ya kawo wani gyara ne a cikin addini. Ba wanda zai ce na zo ne don ɓata muku addini, a'a zai ce ne ya zo da niyyar ya kawo gyara, ko ya gyara wata fahimta, ko ya zo da wani abu wani sabon tajdidi a cikin addini wanda da ba a sani ba. Saboda haka sai a kiyaye. Sai Allah ya ce wa idza qila lahum,
wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu aminu kama amana as-sufaha.
Na'am.
Ala innahum as-sufaha.
Allah ya ce wa idza qila lahum aminu, idan aka ce musu, kuma idan aka ce musu aminu, ku yi imani, kama amanan nasu, kama yadda sauran mutane suka yi imani, qalu sai su ce anu'minu kama amana sufaha, kuna nufin mu yi imani irin na wawaye, ala ku saurara, innahum humus sufaha, ai su din su ne dai wawaye, walakin la ya'lamuna, amma basu ma sani. Al-Imamu Ibn Kathir yana cewa idza qila lil munafiqina aminu kama amana an-nas, maka ce da munafikai ku zo ku musulunta ku yi imani, ku karbi gaskiya irin yanda mutane suka karba, ka imanin nasi billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, kamar yanda mutane suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzannin Allah, suka yi imani da mala'ikun Allah, suka yi imani da littafan da Allah ya saukar, wal ba'ath ba'da al-maut, suka yi imani cewa akwai tashin alkiyama bayan mutuwa, wal jannati wan nari, suka yi imani da cewa akwai wuta akwai aljanna da sauran abubuwan da mu'mini suka yi imani da su, sai su ce mun ba za mu yi wannan imanin mu, kawai mu ji abu mu gasgata ba tare da mun yi kwashanin ba, ba tare da mun yi rizinin ba, ba tare da mun bincika ba, su ba za su yadda su sallama wa Allah abinda ya faɗa daga harsunan annabawa ba, sai sun yi nasu tunanin, sai sun yi nasu fili kyan. Za mu lura an ce annas aminu kama amanan nasu, annasu anan amun ne, lafzun ne am urida bihil khas, da sai a iya cewa aminu kama amanal mu'minuna ko aminu kama amanal muhajiruna wal ansar, domin su ake nufi, amma sai aka ce annas, domin lafazin annas wato generic name ne, suna ne wanda yake hada dukkanin mutane sawa'un suna da yawa ko kaɗan. Mutane suna da yawa za a iya ce musu annas mutane, haka nan ko mutane kaɗan ne za a iya ce musu annas, kai hasali ma ko da mutum ƙwaya ɗaya ne ana iya ce mishi annas. Qur'ani ya zo da irin haka, alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum, wanda wani mutum ya ce musu ai mutane sun tare za su laƙume ku, wani mutum ne ƙwaya ɗaya ya faɗi magana, amma Allah ya kira shi da suna annas. Kamar yadda mu ma yanzu a ɗabi'ance kana iya jin wata magana a gun mutum ɗaya, sai ka ji ba da labari sai ka ce mutane suna ta cewa ka, sai mutane ba sa kyautawa, kuma mutum ɗaya ne ya abu rashin kyautawa, ba ana faɗin haka ba, saboda ya halasta annas ya zama mutane ne da yawa ko mutane ne ƴan kaɗan, kuma mutum ƙwaya ɗaya duk yana iya ɗauka. To anan dai waɗanda ake nufi da annas su ne ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama min almuhajirin wal ansar, waɗanda su ne suka yi imani suka bi gaskiya. As-sufaha'u da suka ce wai ba za su yi imani irin imanin as-sufaha ba. As-sufaha'u jam'i ne na as-safihu, abinda ake nufi da as-safihu, as-safihu shine al-jahilu ad-da'ifur ra'ayi, mutumin da bai da ilimi kuma bai da kyakkyawan tunani. Alƙalilul ma'arifa, wanda yake da ƙarancin sani, bi mawadi'il masalih wal madar, yana da ƙarancin sani akan abin da zai amfane shi ko wanda zai cuce shi, kamar da Hausa dai a ce wawa ko sakarai ko mai taɓin hankali, yana iya ɗaukan ko sahuhu, yana iya ɗaukan wato abin da yake ce ma as-safihu, da yawa sai a ce as-sufaha'u. To kaga suna kiran sahabbai ne da irin wannan mummunan kira, shi yasa za mu ga cewa a cikin tafsirin Malam Ibn Jarir al-Tabari da ya zo fassara wannan aya, sai yake cewa faɗin Allah da ya ce ala innahum humus sufaha, ya ce hadha khabarun min Allah ta'ala anil munafiqin, Allah ne yake ba mu labarin munafikai, allazina taqaddama na'atuhu lahum, wanda Allah ya faɗi sufufinsa a baya, wa wasfuhu iyahum, ya faɗi kamanninsu, bima wasafahum bihi, ya ambaci sifofinsu mina shakki, cewa suna da shakka game da Allah, wa takdhibi, kuma suna ƙaryata gaskiya, ya ce annahum humul juhalu fi adyani, sai Allah yake bayyana mana cewa suna da tsananin jahilci, cewa da ala innahum humus sufa, wato suna da tsananin jahilci, abdu'afa'ul ara, suna da ƙarancin hankali, fi itiqadatihim, game da abin da suke kudurcewa, wa ikhtiyaratihim allati ikhtaruha, da kuma abinda suka zaba wa kansu na munafurci maimakon imani, min ash-shakki, sun zaba wa kansu shakka, war raibi, da kokonto, fi amrillahi wa amri rasulihi, game da al'amarin Allah da al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wa amri nubuwati, da al'amarin annabtar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Malam yace wa fi ma jaa bihi min indillahi, suna da shakka, suna da kokonto game da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantar da su daga ubangijinsa, wa amril ba'ath, sannan suna ƙaryata tashin alkiyama, li isa'atihim ila anfusihim bima utu min dhalika, sai zama na cewa suna cutar da kansu ne, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna, suna masu cutar da kansu a tsammanin su kuma aikin kirki suke, wa dhalika huwa ainu safai, to wannan shine tsantsar wauta da sakarci, kana cutar da kanka alhalin kana tsammanin abin da kake yi mai kyau ne, yace li anna safiha inma yufsidu min haythu yara annahu yuslihu, domin wawa shine mai bata abin shi a tsammanin shi yana gyarawa, wa yudayyu min haythu annahu yara annahu yahfazu, yana tozartar da abin da yake tsammanin yana killacewa ne. Fa kadhalikal munafiqu, to haka munafiki yake, ya'si rabbahu, yana saba wa ubangijinsa, min haythu yara annahu yuti'uhu, kuma yana tsammanin wai da'a yake wa Allah, wa yakfuru bihi, yana butuncewa Allah ya kafirce ma Allah, min haythu yara annahu yu'minu bihi, a tsammanin sa ya imani da Allah ne, wa yusi'u ila nafsihi, yana muzanta wa kansa, min haythu yara annahu yuhsinu ilaiha, a tsammanin sa yana wa kansa kirki ne. Haka wannan shine tsantsar wauta, da haka Allah ya ce ala inna hum humul mufsiduna, lalle su ne mabarnata, walakin la ya'lamu, amma ba su ma sani ba, ba su san cewa a cikin wato tsananin barna suke ba, ba su san cewa a cikin ala inna hum musufaha, ko ala inna hum musufaha, lalle su mawautanta ne, walakin la ya'lamu, ba su ma sani. Kamar yadda muka ambata a darasi da ya gabata game da wannan tsarin zancen, Allah ya ce sun ce su ba safihai bane, Allah ya tabbatar musu da safaha. Kuma da zamu zo mu ji a gaba game da ire-iren waɗannan, sun ce su masu gyara ne, Allah ya tabbatar musu da barna, sun ce su masu hankali ne, Allah ya tabbatar musu da wauta, to haka kuma za su faɗa cewa su ba masu izgili bane, Allah ya tabbatar da cewa su masu izgili ne. Wannan aya tana tabbatar mana da wato mutumin da ya shiga cikin harkan munafurci, to yakan rasa ma hankalinsa, ya rasa wayensa, ya zama wawa sakarai, sannan a lokaci guda kuma ya zama mai ji da kansa, yana wauta yana sakarci, amma yana tsammanin cewa shi mutumin kirki. Hakanan kuma yana nuna mana ɗuguya ne, wato wuce iyaka na ainihin wato munafukai, da kuma yadda wato yake cikin ɗabi'ar maƙiya Allah, mutane marasa kirki kullum suna siffanta mutanen kirki da mummunan siffa, da aka ce su yi imani kamar sauran mutane, sai suka ce ba za mu yi imani irin na wawaye ba. Ga yanzu kiran mutanen kirki sahabban nan da wawaye yana cikin ɗabi'ar mutanen banza a kodayaushe, suna kiran annabawa, za su zagi Allah ma shi kansa, su zagi annabawa, su zagi salihan bayi, su zagi sahabbai, su zagi malamai, su zagi sarakuna da shugabanni, duk wani mutum mai kirki ko wani mutum mai daraja a cikin mutane, yana daga cikin ɗabi'ar mutanen banza su zage shi, su aibata shi, su kwashe mutuncinsa don ya wulakanta. Allah ya ba mu labari game da annabawa irin zagin da aka yi musu. Wa kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun, babu wani manzo sai an ce mishi boka ko kuma mahaukaci ko dan tsafi. Haka sabai suka yi fama da munafukai, haka malamai cikin magabata suka yi fama da wawaye, haka kuma har yanzu mutanen kirki da sarakuna da shugabanni da malamai da duk wani mai mutunci suke shan jarabawa a hannun wawaye wajen zagi. Saboda haka yana daga cikin ɗabi'ar wawaye shine yawaita zagin mutanen kirki, kamar yadda waɗannan wawaye cikin watin munafukai suke zagin mutanen kirki cikin sahabbai. Allah ka tsare mu. Sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa wa idza laqul ladina amanu, na'am,
wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qalu ila shayatihim, wa idza qalu ila shayatihim qalu inna ba'dakum inna nahnu mustahzi'un.
الله يستهزئ الله يستهزئ بهم ويردهم في طغيانهم يعمهون. الله يقول واذا لقوا الذين امنوا هر الى وداك cikin sufufin munafikai, wa idza laqul ladina amanu, kuma idan suka gamu da wadanda suka yi imani, qalu amanna, sai su ce ai mu ma mun yi imani. Wa idza khalu ila shayatinihim, idan suka keɓance da iyayen gidansu a cikin rashin daraja, su ne wato shugabanninsu na ƙarna da kafirci cikin Yahudawa, sai su ce qalu inna ma'akum, muna fa tare da ku, ba ma tare da su, inna ma nahnu mustahzi'una sai su ce mu masu yin izgili ne Allah yace ala Allah yace Allahu yastahzi'u bihim Allah yana mayan musu da izgilin su wa yamudduhum kuma yana ƙara ingiza su fi tughyanihim a cikin wato wuce iyaka da suke yi ya amahuna suna masu faɗi tashi suna masu fagamniya a cikin wato dagawarsu waɗannan ayoyi guda biyu su ma suna ƙara mana bayanin siffa cikin siffofin munafikai shine mun faɗe ta a baya shine mutum ya kasance mai fuska biyu in ya gamu da waɗannan ya ce ina tare da ku in ya kuma gun waɗancan ya ce ina tare da ku in aka ce ya aka yi muka ji labarin ka je gunsuwa ne sai ce ai ina yaudarar su ne ina nuna musu ina jiyo muku labarin su ne ai ba wai ina tare da su ne da zuciya ba na je ne saboda wata manufa shine yace wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalu ila shayatihim qalu inna ma'akum inna ma nahnu mustahzi'u Allah yace Allahu yastahzi'u bihi Allah shine yake musu istihza'i yake mai musu istihza'in su wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahuna to anan lafazin al istihza da Allah yace yana musu istihza yana musu izgili ina abinda muka fara a jiya game da sifat wanda suke sifat ne nisbiyya akwai sifatu kamalin akwai sifatu naqsin akwai kuma sifatu nisbiyya akwai irin wannan cikin alqurani nasullaha fanasiyahu irin innama nahnu mustahzi'una kamar irin wannan din kamar irin yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum hakanan sakhira allahu minhum da ire-iren su wanda muka ji ana ci musu mushakala za mu zo mu ji bayani akan su a gaba game da ma'anarsu amma dai a takaice wato Allah madaukakin sarki a irin nan wuraren yana ba da labari akan irin sakamakon da yake yi ma irin waɗannan mutanen kuma daman aljaza'u min jinsil amal kamar da Allah yake cewa innama wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna shine mummuna dan uwansa sadakan Allah yace nasullaha sun manta Allah fanasiyahu sai Allah yayi watsi da su wai dan Allah ya manta da su ba dan ya musu sakamako irin abin da suka aikata to haka nan ma Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun Allah zai mayan musu da izgilin su ya bar su cikin wato batan su suna faɗi tashi a wata fassara kuma da malamai suka kawo shine cewa wannan bi ma'anar tawbih ne wato tsananta musu wajen tankiya kamar yadda idan mutum ya yi maka wani abu zaka ce okay kana ganin ka cuce ni to kanka ka cuta alalin kuma aikace kai din ya cuta sai dai sakamakon cutar ne ya koma kansa haka kuma suka ce wato kaman Allah yana ba mu labarin abinda zai faru da su ne alkiyama ranar alkiyama za a sa su a yi musu izgili ranar alkiyama za a manta da su ranar alkiyama za a warware makircin su kamar da Allah yake cewa wala tahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim Allah yace innama numli lahum li yazdadu isma kar kai dauka kaga kafirai suna da wadata suna da samu ka dauka wai abinda muka basu wai alkhairi ne muka basu a muna basu abinda muke basu ne dan su ƙara sako dan su ƙara karkacewa su ranar alkiyama a kama su da hujja ƙarara to ire-iren waɗannan bayanan su ne malamai suka yi ta yi dogayen zantuttuka za ka gansu a cikin littafin Imam al-Tabari da tafsirin Fakhruddin Razi da tafsirin Imam al-Qurtubi da makamantansu game da me ma'anar wannan mushakala al-lafziya mun ji cewa da suka ce wa idza khalau ila shayatinihim mun ji cewa shayatinuhum su ne shuwagabanninsu na kafirci waɗanda su sun bayyana kafircinsu su ne Yahudawa su ba sa ɓoyewa to su ne shayatinuhum wanda kafircinsu a bayyane yake Allah ya faɗa ƙarara a wani waje cikin suratul hashari alam tara ilal ladina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab لئن أشركتم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولئن قتلتم لننصرنكم والله يعلم إنهم لكاذبون أقول الله يفعل مانا كرر سوائس ألم ترى إلى الذين نافق الله يتشي بك قوات أن نمد سكي حركة منافرتي إنما يقولون سنة شيوا لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب ga ƴan uwansu a cikin barna cikin bata wanda suke kafire cikin ahlul kitabi sune banu nadir banu qainuka da banu quraiza da yahudu khaybara suna ce musu la'in ukhrijtum wallahi in an fitar da ku daga madina da nakhrujanna ma'akum wallahi kuma sai dai mu fitar da ku wallahi in qutiltum wallahi in an yake ku lanan suran da ku wallahi sai mun taya ku Allah ya ce wallahu يشهد انهم لكاذبون الله yana shi da cewa ƙarya suke la in ukhriju la yakhrujuna wa la in qutulu la yansuruna wa la yansuruhum la yawalluna adbara summa la yunsarun ashahid shine kaga Allah yace alladhina nafaqu ya kira su wanda suka yi munafurci yace sun ce wa ikhwanahumul ladhina kafaru min ahli alkitab to har ila yau anan daidai inda yace daidai fadin Allah madauki sarki da yake cewa وإذا خلو إلى شياطينهم لفظ خلو إلى wannan tabirin a cikin alqur'ani da yazo anan asalin sa yadda malamai suka ambata da cewa za a yi wa idha khalu bi shayatinihim wa idha khalu bi shayatini al khalwa akan ce khala bi fulan khala bi fulan akan ce kuma khala ila fulan to wanne ne ko wanne ne ma'anar shi daga ce khalau ila shayatinihim wato yana nufin wanda sai sun tashi daga kan idan mutane babu wani bai ganin su kamar yadda yace man ansari ila Allah ai man ansari ma Allah ko fi dinillahi to haka khalau ila shayatinihim au ai khalau ma shayatinihim sun kebance daga su sai su shine ma'anan khalau ilayhi in ku aka ce khalabihi yana daukan wata ma'ana da tafi wannan fadi ko da za ta iya bayuwa ga wani abu daban saboda haka sai ba a yi amfani da shi ba aka yi amfani wanda zai bada full ma'anar abin da suke aikace khalau ila shayatinihim sai sun buya sai ba wanda yake ganin su sannan za su taranta magana Allah ya tsare mu daga sharrin munafikai Al-Imam Tabari yake bada labari yake fassara wannan aya yake cewa yace Ubangiji yana fada ne yana ba mu labari a cikin wannan aya cewa waɗannan munafikai suna cewa mu'minai da suka gazgata Allah suka gazgata littafan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gazgatawa da harshen su gazgatawa da zakatun su gazgatawa da ayyukan su sai su ce musu ai muna tare da har mu'mine su dinga jin dadi kamar sun samu karuwa sun samu yawaita adadin musulmai zamu za a samu karin sojoji za a je jihadi amma kuma suna komawa zuwa ga abokan hulɗar su zuwa ga abokan kullar sharrin su sai a ce musu mun ji labarin kun je gun Muhammadu yau me kuke nufi sai su ce ai mun je ne kawai dan mu bata musu ruwa ai inna ma'akum ai muna tare da addinin ai ka ku damu wadancan da muka bayyana a cikin su mun bayyana a cikin su ne kawai dan mu sa musu shubha a cikin addinin da suke yi ba wai dan mun yarda addinin da suke inna ma'akum innama nahnu mustahzi'u Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim Allah yana musu izgili yana mai musu da izgilin su wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun al-imam Fakhruddin Razi a cikin littafin sa Mafatihul Ghaib yayin wato fassara wannan wajen sai yake cewa akwai ɗaya daga cikin ma'ana guda biyar na wannan na ɗaya anna ma yaf'aluhu Allahu bihim jaza'un ala istihza'ihi abinda Allah zai aikata da su sakamako ne akan aikin su shine wanda muka fara anna al-jaza'a min jinsil amal ana kiran sakamako da irin aikin shi وجزاؤ سيئة سيئة مثلها هكذا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه wanda ya muku ta'addanci kuma ya ta'addanci wannan abin da aka ce kuma shi na ta'addanci ba ta'addanci irin yadda ya muku ba a'a ramuwa wanda hukuma take yi bi muslima ta'da alaikum haka yukhadi'una Allah wa huwa khadi'un suna yi wa Allah makirci suna kulla makirci Allah yana warware makircin su haka irin wa makaru wa makara Allah wallahu khairul maki shine irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada yake cewa Allahumma inna fulanan la'anani wa hajani wa huwa ya'lamu anni lastu bi sha'irin fahjihi allahumma wal'anhu adada ma hajani. Ya Allah, wani ya zage ni, ya cutar da ni, ya ce mini mawaki. Allah ka san ni ba mawaki bane, Allah ka san ni ba la'ananne bane, Allah ka la'ance shi, Allah kai mishi zambo iya yadda yayi mini. Kaga alhalin kuma wato ba wai Allah zai yi zambo bakan magana ba, amma yace Allah kai mishi. Kuma da zaka ce wani irin abin da kai mun Allah yayi maka, tabbas ba irin aikin shi Allah zai yi. To hakan kallon hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaikum min al'amali ma tutiquna, ku dinga yin aiki gurgudan iyayen iyawarku. Fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu, Allah ba zai kosa ba sai kun kosa. Allah bai kosawa gaba daya, amma min babil mushakala ne. Wannan dan mana magana kuma yake cewa al-mushakala lafziya. Ma'ana ta biyu cewa Allahu yastahzi bihim, saboda cutarwa istihza'in gare su take komawa. Abin da ke ganin cewa sun cutar da Allah, sun cutar da mu'mini, sun cutar da addini, ba zai cutar da kowa ba sai su. Ko kuma ma'ana ta uku, li'anna min atharil istihza'i husulil hawani wal haqarati, saboda daga cikin tasirin da istihza'in nan da suke yi zai saman musu da wulakanta da kaskanta, shine aka ambatan musu a irin wannan. Wasu suka ce al-istihza'u anan yana bayyana ne a cikin hukuncen da Allah ya yi musu ainihin wato al-istihza'u billahi bihim an yadhhara lahum min ahkamihi fid dunya ma lahum inda Allahi khilafuha fil akhir, wato su sun bayyana abin da suke ganin za su samu a duniya, amma kuma abin da za su samu a lahira sabanin abin da suke ganin sun bayyana ne. So da haka suna cikin tadewa tun anan duniya har gobe al-kiyama. Haka dai Malam Ibnu abin nan wato al-Imamu Fakhruddin Razi ya ambaci maganganu mabambanta game da wannan. Saboda haka mu fahimci kamar yadda malamai suka ambata cewa wannan istihza'i da suke ganin suna yi, to kansu zai koma, babu abin da za su mora sai dai ya koma kansu. Al-Sheikh Muhammad Ibnu Salih Al-Uthaymeen yana da wani ra'ayi daban a daidai wannan wajen. A inda yake faɗa yake cewa walistihza'u huna fil ayati ala haqiqati, istihza'i a cikin wannan ayar a ɗauke shi a bisa haƙiƙarsa. Ya ce li'anna istihza'allahi biha'ula'i almustahzi'ina dalun ala kamalihi wa quwwatihi wa adami ajzihi an muqabalati, domin Allah da yake musu izgili a wannan aya, abinda haka yake nunawa shine cikar kudura Allah da ƙarfinsa, da ƙarfin da Allah yake da shi na ba zai gaza daga mai musu abin da suka yi ba. Huwa sifatu kamalin huna fi muqabilil mustadiina, siffa ce ta kamala idan an gwamata da muqabalar abin da suka yi, kamar da Allah yake cewa innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Haka al-Imamu Al-Uthaymeen ya ambata, Ubangiji Allah ya gafarta masa a cikin tafsirinsa. Daga nan ya bayyana abin da muka faɗa a jiya na cewa sifofin Allah sun kasu zuwa gida hudu. Akwai sifatu kamalin wanda babu naqas a cikinta, sifatu kamalin wanda babu naqas a cikinta, akwai sifatu naqasin wanda babu kamal a cikinta, akwai sifatun wanda take irin wannan nisbiya, sai an gwada ta da wani abu sannan za a samu abin da ake nema. Wannan ayoyi suna nuna mana wato ƙasƙancin da munafukai suke ciki, da kuma yadda suke jin tsoron kar a sanyaye suke ciki. Saboda haka za su zo su gaya mumine cewa mu mumine ne ƴan uwanku, amma in suka je gun ƴan uwansu kafirai, waɗancan kafirai shayatinihim ba za su yadda su faɗi magana ana gani ba, kamar yadda muka fasara khalau ila shayatinihim, sai sun ɓuya da su. Allah ne kawai ke tona musu asiri a ji labarin abin da suke faɗa. Sannan kuma akwai tabbatar da siffa cikin sifofin Allah, da kuma Allah Maɗaukakin Sarki yana gaggauto da azaba ga ainihin wato munafukai da ire-irensu, saboda abin da suke tare da shi na mummunar ɗabi'a da mummunan aiki. Allah yana musu azaba tun a nan duniya. Daga cikin azaba da Allah yake musu shine sanya musu damuwa da rashin nutsuwa a zukatansu, da sanya musu tsoro da rashin tabbas al'amuransu, da kuma yadda ainihin wato suke wulakantar da duk abin da suke da shi na hankali ko na tunani domin su goyi bayan barar da suke akai. Allah ya tsare. To bari mu bar shi haka, in Allah ya kai mu gobe sai mu tashi daga fadin Allah. Ula'ika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabbihat tijaratuhum, aya ta 16 kenan insha Allah. Kafin mu rufe bari mu amsa wasu daga cikin tambayoyi kamar da aka saba. Wannan yana cewa menene matsayin salatu tasbih? Shin ya inganta salatu tasbih ko salatu tasabih? Sallah ce ta nafila da ake yi raka'a hudu, wadda take da wata siffa ta musamman wadda ake yin karatu bayan an gama karatu a kowace gaba, a karanta tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, kafa 15 a tsaye, kafa 10 a dukkanin gabobi. Saboda mutum da ya samu a kowace gaba yana da kafa 75, a cikin raka'a hudu yana da kafa 300. Asalin hadisin ta ya zo a cikin sunan ta Imam Abu Dawud da At-Tirmidhi daga Abu Rafi'in, akwai isnadi kuma daga sahabi Abdullahi dan Abbas zuwa ga babansa da isnadoji mabambanta. A ƙashin gaskiya al'amarin salatu tasbih ya daga cikin al'amura wanda malamai suke sabani da dade akai. Malamai sun karu juna ilimi wajen ingantawa ko rashin ingantawa. Akwai malamai cikin malaman farko wanda suka tafi zuwa ga raunanta. Daga ciki akwai dukkanin al'a'immatul arba'a, Abu Hanifa da Malik da Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal. Duk da yake shi Ahmad ibn Hanbal ibnu Hajrin ya ruwaito a cikin amsoshinsa cewa ya hakaito cewa daga baya al'imam Ahmad ibn Hanbal ya dawo daga rakiyar raunatawa ya inganta, wallahu a'lam. Sannan baya ga waɗannan malaman guda hudu, daga cikin da suka raunata ta akwai Ibn Jauzi. Shi kam ya kawo ta nema a cikin lissafin hadisan ƙarya. Akwai al'imamu Ibn Taymiya a wurare daban-daban cikin littafansa. Akwai kuma a wannan zamanin mutane irin su Al-Allamatu Ibn Baz da Muhammad Ibn Salim Uthaymeen da malaman da daukacin malaman ƙasar Saudi Arabia, Allah ya gafarta musu gaba daya. Akwai kuma malaman da suka inganta ta tun a can baya din, irin al'imamu Daraqutni, irin al'imamu Al-Khatib Al-Baghdadi, irin al'imamu Ibn Abi Dawud. Akwai wannan ma Hakimun Naisaburi, akwai al'imamu Suyuti, akwai Ibn Hajrin a wannan zamanin da muke rayuwa, kuma akwai Ash-Shaykh Al-Albani Muhammad Nasiruddin. Saboda haka malamai sun ja tinga wajen ingantawa ko rashin ingantawa. Abin da ya hasa wasu ba su inganta ba, saboda a cikin isnadojin akwai ittirabi, sannan a cikin matanin akwai nakara, wato wani abu wanda ba a saba ji ba. Akwai kuma wasu masail da suka shafi ɗaiɗaiwan masu riwaya. Su kuma da suka inganta suka kalli yawan riwayoyin da mutaba'at, suka ce dai aƙalla a ce hadisi ne hasan. Saboda haka wannan kulasa kenan game da salatu tasbih. Wato akwai bambancin ra'ayin malamai game da ingancin ta ko rashin ingancin ta. Saboda haka wanda zai yi ya sani, wanda kuma bai yi ba dama rashin yi shine asali, wanda bai yi ba dama mustahabbi ce aka ce, wanda kuma zai yi san cewa akwai malamai da suke da maganganu da yawa akan rashin ingancin ta, wallahu a'lam. Wannan yana cewa ya kamata a dan dinga tsawaita karatun nan, ana tashi da wuri. Wai su daga zaran sun zo daga wurin aiki sai tsara kawai za a tashi. To wataƙila saboda ana farawa da wuri ne. Awa ɗaya muke yi a karatun, kuma mutane mafi yawa kuma sun fi gamsuwa da a fara da wurin. Kisa muke farawa da wuri saboda a tashi da wuri, kowa ya je ya harkarsa. Shi wannan mai tambaya ina ganin sai ya haƙuri da abin da ya samu, saura kuma sai ya nema ya ji daga baya. Sannan kuma ya ce a gaya wa limaman tarawihi suna jimawa sosai a sallar tarawihi. Ya ce da yawan tunaninmu baya cikin sallar. Wannan lalle yana da ƙorafi da yawa. Ina limaman tarawihi din su ne? To kun ji limaman tarawihi, ana son idan mutum yana limanci wa mutane ya tsagaita. Yana daga cikin sunnoni da ya kamata a kula da su shine wanda yake limanci ya taƙaita don ya kula da haƙƙoƙin na bayansa. Akwai masu shekaru, akwai marasa lafiya, akwai masu uzurori, akwai mata, akwai yara. Saboda haka sai mutum ya taƙaita ya yi tsaka-tsaki. Idan zai yi sallah shi kaɗai, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce to sai ya tsawaita iya yadda yake buƙata. Sannan shi kuma tsawaitawa wani abu ne wanda yake relative, nisbi ne. Akwai abin da ta yi wani ya ga ya yi tsawo, wani kuma ya ga bai yi tsawo ba. Da haka limamai su dinga lura da uzurorin mutane su ko mutane su dinga hakuri ko dan yayin su ma wataƙila sallar nan da ake magana ba toce awa ɗaya ba gaba ɗayanta tun daga sallar isha din da kuma tarawih din hala ba toce awa ɗaya ba awa ɗaya a cikin wuni na azumi dan ibada ina ganin bai yawa ba bai yawa ba ina zuga limaman bane amma ni a gani na daga bai yawa ba kuma in muka lura da yadda muke yin wasu abubuwa na duniya da muke bata auri da yawa akai sai ya kamata mu iya ba Allah awa guda daya a cikin wannan kwanakin dan haka dai a dinga dukan jaki ana cizawa ana hurawa wannan yace mallan shi halasta man shi kudin bashi da ruwa dan ciyar da iyali bashi mai ruwa wato interest na ruwa na riba mummunan laifi ne jama'a ya daga cikin manyan zinubai wanda gaskiya saboda Allah guje mai kawai shi yafi mutum ya nemi wata hanya wanda zai samu abu na halas lafiyayye ya daina tunanin irin waɗannan hanyoyi muna wannan kuma yace dan mamaci ana iya yi wa mamaci azumin watan Ramadan wanda ake bin shi ana iya yadda wasu malamai suna ganin cewa abinda ake biya na azumi wa mamaci shine azumin bakance ko kafara shine yake matsayin bashi amma azumin Ramadana suna ganin ba za a biya ba amma al-Imamu al-Allama Ibn Baz ya tafi akan cewa lalle za a biya saboda akwai riwaya da ta zo cikin littafin Musnad Imam Ahmad Ibn Hanbal wanda karara ta ambaci cewa azumin watan Ramadana in ana bin mamaci a biya mai amma wani irin mamaci ne za a biya mawa shine mutumin da ya rashin lafiya cikin Ramadan ya sha azumi kuma har ya tsallaka Ramadana ya warke kaga yanzu lokacin biya yayi domin fa'idatun min ayyamin ukhar lokacin biya yayi sai kuma bai biya ba har ya mutu to shine bashi amma wanda ciwo ya kama shi cikin Ramadan sai ciwon yayi ajalinsa bai samu damar warkewa ba to shi yanzu wannan ba a biyo shi bashi kuma gani Allah sa kun gane bambancin domin wanda aka ce rama shine wanda ya riga ya warke kamar matafiyi ne mutum ne sai ya sha azumi dan halin tafiya yana kan hanyar tafiyar sai ya hadari sai ya mutu baya azumi rana wannan ramo ba ta wuce ba saboda an ce ne sai in ya gama tafiyar ya dawo ko mun gane to haka wannan mara lafiya wanda rashin lafiyar ta yi ajalinsa to azumin da ya sha a sanadiyar wannan rashin lafiyar baya cikin abin da za a biya mishi domin bai warke ba amma wanda ya warke sai wani uzuri ya hana shi ya biya ko sakaci shine idan ya mutu sai mazowan shi ƴaƴan shi ko wasu na kusa da shi sai su biya mishi saboda bashi ne a kansa cikin haƙoƙin Allah za mu saurara na insha Allah sauran tambayoyi ina ga sai mun kai darasi na gaba Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين